Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin da mai na jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa. Kamita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din irin su Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuma suna iya samun mu ta Alpha Radio. Sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Laraba 21 ga watan Agusta na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku cikin shirin yau da gobe, inda a yau zamu duba irin ci gaba da aka fara samu a tashe-tashen hankali da yake faruwa wajen matasa. A shekarun baya ana yawan samun fadace-fadace tsakanin matasa a nan jihar da Magaran. Al'adar matasan da Magaran kenan su hada majalisar su da ake ce ma fale ko fada, inda suke zama su tattauna al'amuran da suka shafe su, suna kuma yin shayi tare da sauraron kiɗa. Wannan kuma a unguwanni daban-daban a nan cikin da Magaram. Ta haka kuma idan wani sabani ya samu sai kaga fada ya barke, ganin abin na neman kamari yasa hukumomi da masu hannu da shuni suka shiga lamarin. Idris Sani na daya daga jagororin wannan kungiya na fale ko fada ya sheda ma yau da gobe yadda wannan al'amari yake faruwa a da.
Assalamu alaikum, sunana Idris Sani mallam wanda aka sani da Bawu, ina harkar fada da fale. Kuma yanzu da ikon Allah dai Allah ya samu tuba. Horon da muka samu na kwanciyar hankali da yanda zamu zauna da hukuma da ƴan uwanmu don mu wasa yanke-yanke, mu wasa bugon ko mu wasa fada.
Bangin shirin fashin ka ba, akwai wasu abubuwa da matasa ke yi. Kaɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin irin abubuwa da matasa suke wanda kai ma nake ji a da ka yi su.
Gaskiya abubuwa da matasa suke yi, babban na farko dai haraka fada ne da adduna da wata yuga da wata kanga. Amma yanzu tsakanin Allah da iko Allah akwai sarki kwarai da
saboda
wannan kwatsatsan, saboda Allah babban na farko rashin aikin yi ne, kuma na biyu manyan mu ba su da suna shawartar mu, ba su da muna hira tare da su, muna canza miyau yanda ya kamata, menene ya kamata ai a cikin jihar da Magaran nan wanda za a kawo sarki abin nan, ko a tambaye mu meye matsalar abin nan muke yin wannan abin haka. Tunda wani ya tashi gidansa babu, kuma ya gani wani akwai, wani ya tambaye shi me yasa ka samu wannan kayan, ya ce kwace ne muke, wani ya ce a sata ne. To duka shi ne ke kawo kana yin madumin wannan hadda lahin waye na dama ni babban wani ko lahin waye ne ke uwa ya ki ta tahi gari ta dawo kin ganda da sallah ko kin ganda da kudi ba ki tambaya waya ba ta kai baba ka huta dan ka ya zo ya saki kaya ya haka ganshi a saman inji haka ganshi da portable babba kuma a gidansu ba a ci ba, amma kuma baka iya tambaye shi wai ina ne kake zo ki samu wannan kudin. He in an kama danka kana a lokacin nan ne an ga ma da kai kace ko danka ba barawo bane, ko danka ba mahadaci bane, ko danka ba mai sai da kwaya bane, ko kuma ba mai shan kwaya bane, kin ji inda matsala take te. To kuma shine babban harko a lokacin nan, bayan mun samu information din nan, he aka ga lalle ni abin da nake yi da na hwasa shi. Ashe mutanen nan suka ba mu horo suna biye da bayan mu sau da kawa sirtu ni suna biye da bayana.
To ya ne aka yi hal kuka yi wannan kungiya ta ku?
Kungiya ta mu yanda muka yi ta taro-taro ne, ni da fari ina tsamancin kamar a gidanmu akwai abu, akwai kuɗi. To lokacin nan ne muka zo muka shirya wannan menene makamai nake so yi kage da wasu adda in za mu tai hada haima dauka. Har ya zo muka yi kungiya haka kamar dai mu hada kanmu. Mu dai ba a taba mu. To a lokacin nan ne Allah ya jiga murgan yi rika muka zo aka yi wannan kungiyar ta fada da fale. haka dora kota miri aka yi wannan shine president wanda shine president wanda shine president kwamitin nan biyar
shiya
biyar din nan ba to sai Allah ya mai gajeren kwana har aka tawaro to shine kuma a lokacin nan muka rike halo a lokacin da ya muka dora Mansur Aljan shine president din mu na fada da fale to kuma shi ma dai har yanzu dai ana nan ana ta ja amma da iko Allah akwai sauki a kan wannan harakar fala
kamar yanzu ita kungiyar da kuka yi ta fada da fale ta kamar tsakaninku ne in wani ya taba ku ku rika rigima ko ce buku yarda ba da sauran su
eh ta tsakanin mu ne tunda gaskiya yanzu ba kari gare ta diwa ba amma kowanne a cikin fada su suna da karin su daidai inda suke tayi tunda da akwai babban wanda jeyu jagoranci gurin ko da wani tashin hankali ya samu a cikin unguwa ko kuma cikin duka jihar da magaran shine je a je a gani su wane ne suke yin kazan sabtu ni na harko ne ya nake fara zuwa ta yi gulun wannan mutanen
to kamar kungiyar magabata ne suka muku ko su yan proje haka kamar da kakani aka jayo ku a jika yanda nake so in sani ya akai aka jawo ku a jika hal kuka yi kungiya hal ake ba ku horo
a kungiya magabata ne suka janyo mu kuma bayan magabata suka janyo mu kannan masan da shuni suka zo suka ba mu horo horon da aka ka ba mu jika bibi ce aka ba mu dan ni da ina ganin jika bibi ne ce musu kai wannan jika bibi wa dan mu hasa wannan tashin hankalin shi jika bibi mi zata mana akwai yawala kabiru na sart shine yace mana ku zo ni waɗanda magaran ne ni ma a hayan da magaran ne ga gidan uwata gidan ubana an kuka ga wannan abin da nake gaya muku ba alheri bane an kuna so kuma na komi dai na hukin su sai na ce to babu lai ku za mu saurare shi to a lokacin nan ne muke ga saurare shi har muka gane da illali wannan abin da muke yi ba alheri bane mu hasa tunda a lokacin nan ba mu iya zuwa gurin hukuma mu ce a ko mun zo beli ko mun zo a ko dan tashi hankali ko ko akwai wani ga hitan ba mu yarda da shi ba da ba mu iya wannan
ba
an yarda ba da mu ba mu yarda da su su sun yi gaba su mu mun yamma ne amma yanzu kuma sai zaman to a tsakanin da Allah muna gane ma juna tare da hukuma amma kuma muna san a ce a samu akwai wani dan kuskure da ya kamata a ce an gyara dan ai tahiya daidai su ma hallo matasan su gane hukuma na ta tare da su har gobe hajibi
daga wannan shi Kabiru da ya ba ku wannan shawarar daga nan ne aka shirya horo aka rika ba ku horo
eh horo gaskiya wata 18 aka ana ba mu horo tawarin mu 50 aka fara dauka sai da aka yi wata 4 ana ba mu horon wannan wannan wata wannan kan da yanzu zamu zauna da mutane lafiya kuma mu gane da wannan hadan ba alheri bane a kasa Sartuja da magaran tunda mahi ko ina kauri kuma tsakanin da Allah da muka gane lalle wannan horon da ake ba mu mai alheri ne kuma wanda zai samu ci gaba ne sai muka ce ma ya wala Kabiru akwai sauran mutane wanda ya kamata ba a kira ba a lokacin nan mu 50 din aka kara wasu mutum 50 aka zama 100 hallo saura hin suka ka kuka da ai wannan horon ha kuma ya kamata a ce president bawo mun sami shi president Erika mun samu wannan horon kana hallo suka kara 30 a 30 din nan ne aka gama mu 130 ne da aka yi wata 18 ana ba mu horon wannan to wannan horon da muka samu a shine muka gane ga yanda zamu yi tayar da mutane ga yanda zamu iya zama da mutane da kowa in ya mana kallo yana mana kallon a wannan hankun taba shi yanka kaza ne amma yanzu mutane su gane a wannan ha abokin zama ne mun haimike jin dadi da mun zo mun ba su hannu suna karba da mun kaba mutun hannu ma bai karba saboda tsoron kai dan ta'adda ne wanda zaka yaki mutun ne ko kuma ka kaje ma kuskure ku biyo dare ku yanka shi abu kade ka hudu yuka ka yanka shi to kin ji a lokacin nan ne ma har muka san lalle wannan abubuwan da muka yi na da gaskiya mun yi kuskure kware amma muna fatan Allah ya yi mana kuma al'umma wanda muka kwara sai ya yi mana
to kamar daga nan ne sai aka nada ka kamar shugaban matasan kake bi kana musu waye kai
eh dama ita ce da jagorancin kwamintura na conseil de jeune et shi ta uku ina haraka conseil de jeune kuma dama haraka ita falan ita ce ne na ba karfi da kuma dama muna harkal taimakekeniya kamar wata sharar unguwa sharar makwantai duka muna kirawo abokan mu na arziki su zo su kama mana dande mu tsabtace unguwan bayan shine a lokacin nan ta furojan bayan horon da ta ba mu ta ga lalle wannan ba Allah ha ya tuba tana biye sau da kafa ta gani menene nake shiga da hukuma da shi matashin talaka yani wani irin sulhu ne nake nema, wani sulhun ba ni son a ta yi gurin hukuma a gida nake da an sasanta shi a kashe wuta kata ta yi gurin hukuma, ta ta yi gurin hukuma dai he ya hudu kudi ya bada he ya mai tara. Amma haka daya a gida kowa bai ba kowa ko bai kuma za a hada a gaisa a zumunci kuma zankon zumuncin ya kara karuwa tare da al'umma. Amma haka dai gurin hukumawa rabuwa ta kara rabuwa tunda kai ka kai kara na ko alihi ne a dama ban da gaskiya, kuma dama shi mai gaskiya ake ba gaskiya mara gaskiya ya a bashi rishin gaskiya shi. To shi ne a lokacin nan ne hannaci lambar yabo, to ni lambar yabon da faru wasa na dauke ta kai aka ce shi na je ita jini.
Juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana a ba kyawa ba kiyana.
A wani bincike da aka gudanar, an gano cewa matasa a fadin duniya suna cikin hadarin fuskantar tashin hankali ko masu da kansu zama masu aikata shi, da akwai yiwuwar 'yan siyasa da masu bincike su yi wa matasa kallon wata matsala da ke da bukatar a warware ta. Sai dai kuma binciken ya gano cewa matasa suna sha'awar zaman lafiya kuma suna ba da tallafi wajen tabbatar da samar da zaman lafiya. Kasancewar su ma tashin hankalin yana shafar su, sukan yanke shawarar taka muhimmiyar rawa don tabbatar da zaman lafiya. Mafi yawan lokuta ana raina irin rawar da matasa za su iya takawa wajen tabbatar da zaman lafiya. Sai dai rashin aikin yi da ilimi suna daga cikin muhimman dalilan da ke jefa matasa cikin tashe-tashen hankula. Ba Nijar kaɗai ba, wannan matsalar ta tashin hankali tsakanin matasa a wasu shekaru can baya ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya, inda ake ayyana su da mabambantan sunaye. Sai dai abin ya yi sauki ko da yake a 'yan kwanakin nan an samu guraren da aka sake samu irin waɗannan ayyuka na tashin hankali tsakanin matasa. To kafin mu koma ga Tamar, bari mu kawo muku ra'ayoyin wasu matasa akan wannan matsala.
To na farko sunana Nasir Muhammad. Akasari dai yawanci a wanda yake fara kawo rikici dai ba ko a wantan dai shi ne dai wannan dai a ce ana musu. To wannan musun yakan iya jawo yadda wannan ɓangaren in an faɗa ba su yadda ba, kuma wancan ɓangaren ba za su yadda ba, to sai ki ga an fara faɗa. To akasari shi dai dabanci dai a nan arewaci dai namu dai yana zuwa ne dangantaka da rashin aikin yi. Wala Allah na ce mutum yana aikin yi ba shi da wannan lokacin da zai zauna a ruwa har ana faɗan daba da shi. Kuma shi rashin aikin nan shi ne babban makasudin abin da yake jawo faɗan, wanda wani sa'ilin ma mutum yana tafiya ko kana riƙe da wayarka kai ne ka zo ba ko baka sani ba, sai zai shiga an cire ba wuka an ce kawo waya. Kawo kuma baka da wani makayi ba da za ka yi nuna kama da waya ka cecar da ranka.
Sunana Maryama Usman daga Kaduna wace na Abia. Kin san dama daba yana nan kaman group ne na mutane, da wannan group din suna da nasu abin da din daba. Wayannan suna da nasu, suna da sunayensu daban, ba sa yin suna daya ila. Su ba ma suna da matsala na zagin rai, kuma a lokaci daya suna da kuma gaba tsakanin su, amma kowa ya boye shi ana zaman tare a yi wasa da dariya. To abu kaɗan zai kawo wannan rikici, kila sun samu rashin jituwa a kan kila musu ne aka yi kawai sai abin ya tada, ko kuma a wannan daba yana harin kaza sai shi wannan daga wannan gurɓi shi ma ya je taɓa abin shi kenan. yake ga an tada rikici kawai.
Ai yana abin da nake ganin yake janyo irin wannan zaman majalisar da kuma wannan rikice-rikice tsakanin samari yana nasaba da rashin aiki, saboda mutum na da aiki ba shi ma da time din da zai tsaya kula da irin wannan nau'in rikicin ba ma ya maci. Sannan kuma da akwai shi ma laifin iyaye, saboda wani lokacin zai zama na cewa su ma iyaye ba sa kula da ƴaƴansu yanda ya kamata, ba sa su a makaranta ba, saboda wanda yake da ilimi zai san cewa ko da yana da ilimi na addini da fanku, wanda yake da wannan ilimin zai san cewa islamically cewa shi kanshi irin wannan fadan haramun ne, a fada har da a fitar da jini shi kanshi haramun ne, kuma Allah bai yi ba. So wanda yake da ilimin addini ba zai yi irin wannan ba. Sannan kuma wanda ma yake da ilimin boko ya san cewa constitution bai yarda da irin wannan tsari ba, saboda haka kin ga ilimi yana da yake cikin dalilin da yake janyo irin wannan rikice-rikice.
Na farko illolin da yake kawo rashin tarbiyya ga waɗanda ƴaƴan da yaran da suke tasowa matasa kananu kenan, to in sun taso sun gana wannan fada, wasu kan sukan daukan shi kaman abu ne na al'ada sai a tashi ana yi. To kin ga inda a ce an samu tarbiyyar da cewa tun daga gida ana hanawa ana kwaba, ina ganin ma za a in samu sassauci. Wasu ana kwabansu, amma mafi akasari wasu dai gaskiya mafi akasari ba fiye kwabansu aka yi ba, wani ake kwaba din suke yi, to wa'annan ya zamto kaman tsadara ce ga iyayensu. Wasu Allah yake gwada su ya gani yanayin zuwin haƙurinsu da yadda za su shawo kansu su zamto mutane na gari a al'umma.
Kin ga kamar zamanin yanzu yaran sai a hankali sai ka bi su da siyasa, yau ka yi gobe ka yi mishi nasiha jibi ka ba shi misali, kaga wancan da ya bi ɗan gabannin ƙarshen ta ba shi da kunne ɗaya, ba ba shi da hannu ɗaya, ba a ba shi da ido ɗaya, saboda rikicin su sai a hankali ba daɗi. Kin ga Allah ya taimake ka a cikin lokaci kaɗan sai ka ga ɗan ya ɗauka, in kuma da ɗan sauran aiki sai ka yi ta fama kana addu'a har Allah ya kwaci ɗanka a cikin ikonsu shiga irin wa'innan mutane.
Suna da tasiri sosai, saboda gaskiya suna taimakawa wajen gurɓacewar al'amura da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba. Na farko gurɓacewar tarbiyya ta ƙananan yara, su kansu abin da suke gani su dama shi ƙaramin yaro a kuke yake gani shi yake ɗauka sai tsufa wannan shi ne nan jiki. Sannan na biyu irin wannan rigingiman suna janyo lalacewar kasuwanci, saboda duk inda ake da wannan rigingiman za ki ga wanda suke kasuwa irin wannan wajen ba sa iya samun damar buɗewa, ko kuma in sun ma buɗe a tsorace suke. Saboda yanzu ake duba kamar da irin abin da ya faru a wannan zanga-zanga, wanda ma ya kulle shagon shi ma an buɗe shagon mai irin sace-sace yana lalata tattalin arziki.
Shawara ɗaya da zan iya ba wa iyaye shi ne kar a gajiya. Na farko iyaye an san su bai da addu'a ne, shi ne shirya na gurin Ubangiji. Na biyu kuma kwaɓa, kada a bar yaro a ce lallai dan baya yi ko ya je ma ba za a ƙara mai magana ba, a'a in an mai magana ɗin ko da baya jin na kowa na iyayensa dai ko ma ya mini ko da bai ji a lokacin ba, wata rana dole zai ji, ko kuma ko bai ji ba ba sa nan zai iya tunawa da faɗace-faɗacen da suke mai da nasihohi ya canza ya zamto nagari. Ina ganin matashi ɗan uwan matashi yana da tasiri. Na farko shi zai mu fahimta da kuma lokacin da ya kamata ya mai magana, sai dai akwai abu guda ɗaya, akwai wasu matasan namu wanda idan Allah ya shirya da su sai suna kyamatan wa'inda su suke harkan wani Allah, inda a ce sun ɗan jawo su a jiki suna gaya musu cewa wannan abin da kake yi ba daidai ba ne, ka haƙuri ka daina, to ina ganin za a samu canji. Ba lallai a ce dole sai gwamnati ko iyaye ba, idan kana da aboki alal misali ko da anguwa ne, idan dai shi wannan abokin shi baya harkan dabanci kuma ya san kai abokin shi ne kana dabanci, to ina ganin a hankali in ya ma yau baka ji ba gobe ina ga ji ba za ka ji zai fara tasiri har ya kai gama ba ma kama yin gurin da ake ma yin dabancin.
Yanzu za mu koma ga Tamar domin ci gaba da tattaunawar.
Daga wannan lamba ya banne ka je America?
Na je America ba, eh to bayan da na dawo daga America ne kuma sai kuma Allah ya kare ɗaukaka ni nake zuwa gurin kamar ƴan Boko Haram wanda aka kama da wanda suka tuba, nake wayar musu da kai da wannan haraka abin tashi hankalin da kuke, kuna zuwa kuna kashe uwayenku, kuna zuwa kuna kashe ƙannenku, kuna zuwa kuna kashe yayanku, kuna zuwa kuna kashe kakanninku, nace wannan ba alheri ba ne. To saboda Allah da muka hira da su, wani kwangin da wani da ya gaya mu na kangi, ni ma sai na ce mai wannan abin da kai ya kamata ka shiga amma bai kamata ba ka ta ka bada hakka ba da kai ka kashi ko a da ka kashi inda wani sai shi yi sati biyu bai gaba shi ka kulla dai sai aka musu zo ga aikin Allah ko ka kashi ko an kashi ka aljanna direti ne kuma aka dinkuma masa kudi na wuta hankali ita kuma wata da nan hira ita ce ita malku ne ba take dawa musu amma malkun take dawa musu kudin da ake ba ta yausanta su kuma matasan wasu da su ga masa suka wallahi su kawai abinci ne suke ita na ruwa suka yi musu an suka yi musu ruwa suka zo kuma su zo cikin gari su ta wasa da kudin su ana orkestra suna zuba kudin su suna wasan su shede ne ba zama cikin gani kenan shine mu magabata shugabanni abinda muke so su gane matasan nan su a jiki su kula da menene suke yi menene mai kyau menene mara kyau in yaso a lokacin nan ne za a gane mu ma za mu san da lalle yanzu shugabannin nan ba irin na da bane ga irin yanda suke tahiya da mutane ga irin yanda suke ma matasa ga irin ta yadda suke so yi matasa su taho sak ai ta za mu ji dadi bayan mu za ta ji dadi kuma yawa in an sa matasan a jiki kaman kowa ya gane lalle wannan abin ne shi daidai ne wannan abin ne shi ba daidai bane kuma a komo irin na da menene a komo irin na da a komo a ƙara wayar da kai amma wayar da kan da nake so a komo a yi ba ni san a ce he dan gidan wani ba ni so a ce daga biro a dauko takarda a kurta da suna an bada horo a hada kowa da kowa a hobi a radio a da tele kowa ya samu labarin lalle ga abin da za a yi kuma ga irin mutanen da ya kamata a ce an ba horo a kan shi kuma mu shugabannin mu zo mu sa ido mu gani mutanen ne wanda ya kamata a dauko a ba horon koko ba mutanen bane wanda ya kamata a dauko a ba horon ni shine babban horin ciki na da nake so
bayan irin horo da suka samu bawo ya dage kai da fata wajen waye kan ƴan uwansa matasa na su gane irin wannan abubuwa suna da hadarin gaske ba kuma alheri bane abinda har ya kai shi kasar America
a ce
dan ba mu labarin zuwan ka America
gaskiya zuwa America fa ni da naje America da hali na aza akan da Allah da ni shigo cikin taron ni na aza kawo kashe ni zai wallahi na zo na ga ba haka nan bane yo da na shigo cikin na ga mutane da bindigogi hidin da ba tsammani kuma haka za ka sa ni aka aje ni kusan wata tsohuwar shugaban kasa nan ita jinin take ba baya take ita ma aka ce ta ci lambar yabo saboda a lokacin tana mulki a cikin jihata ana tashi hankali amma sai ta kakwance hankali a cikin jihata to shine aka ce ita ma ta so a bata lambar yabon da irin yanda aka bani
kai ma kuma gashi ka yi kokari akan
mata yawa sai gashi ni ma nayi kokari akan matasa irin abubuwan da nayi sai da naje ma ne na ga an haska irin abubuwan da nake ni ba saboda ana dauka
Allah
sai da naje na ga ana haska su har lokacin da tayi masallaci juma'a ga nan inda na zo na ga an dauke ni sai na tsaya nake ta nazari wannan hoton na yaushe ne
Allah sarki
wallahi to ni shine wannan abin ya kara darme mini kai kuma ya burge ni na ji dadi amma inda suka kara ba ne tsoro da naga an kai ni ita jawa 102 Sunday naga to abin ne dan yau mini kai na ce ka ga wani tasawurta Allah Allah bai kai ka ba guri bai baka ga irin wani abin to ni shine wannan abin ya kara darme mini kai ya bani dadi nayi murna akan shi kuma nake farin ciki Allah sa gobe a ce wani ne
tunda an ba kada azama wajen shawo kan matasa
ina cikin yi ko kwanan yau yanzu haka irin nake miki yanzu daga belin wani ma ne nake saboda belin da na tayi mai sauki ne amma mai wahala ne mina ne mai sauki ne mai wahala kaman fada ne suke fadan to he kai bai kai da yanka ba bai kai da bugo ba amma ai ya kurta da je ya yanke shi ya ce mai wani abin ba daidai bane
kamar
su fada eh nan mai fada ya ji ya ce to da Allah ya zo ya heme da ya heme da muka zo kuma aka mai tare shi huta wayan suke ta godiya suke ta godiya na ce wannan tashi hankali dauke anguwa bai da anwani ku zo ai abin da za a ci gaba ku unguwarku a tafalwado amma kullum a ce unguwarku kaza wannan titin kaza wannan titin kaza ce wasu bai da alheri
zaman lafiya da juna zamanin roƙon amana da maslaha da juna
madalla yanzu kafin mu karkar shirin zamu leka bangaren kwalama
To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu leka filin kwalama inda za mu saurari yadda ake yin awara daga bakin Ramande mai awara
To salamu alaikum
ni ce Herman dai mai awara. Mu dai inda muke yin awara, idan mun so waken suya, mu hece shi, mu gyara shi. Mu tsitsine tsakuwar mu gyaggyara, sai mun tsine tsakuwar mun gyaggyara tukun mu jika mu hece. In muka hece kuma sai mu sa a ruwa. In muka sa a ruwa in ya wake jika. Ya jika ya lup sai mu kai shi mashin. In muka
kal kamar kwana yake a ruwan koko wuni ma ya isa.
Idan ta sa hece za a yi. Sai a jika shi da dare. In aka jika shi da dare kaman kai barcinka na har rum na har yake su zuba wake ruwa. Idan ka zuba wake ruwa wake in ya jika sai ka tsame shi ka kai shi mashin. In ka kai shi mashin aka nika maka.
Haka markado
sai ka zo ka tace shi da makayanka mai kyau.
Ya ake tacewa?
Eh da makayanka mai kyau ka zo ka jera su ka makayi uku ne za ka yi. Ka tace shi ruwanka a budo. Sarkatakke a rihe. Sai ka dauko shi, in ka dauko shi ka bulbula a babban roba, an ka bulbula a babban roba da nukan nan ka kayanka ka aje. Sai ka gama, ka juya ka ce ka gama shi. In ka gama
cikin kullin ne ake zuba ruwa.
A cikin kullin ne ake zuba ruwa. An aka zuba ruwa cikin kullin sai a dama. An aka dama sai a tace.
Da me ake tace da tame?
Ah ba da tame ba ake tace. Wannan abu na gurin yan gumama da ake saida da shi ne mataci da shi ne muke yin awara dan kyalle hori. Da shi ne muke taciya muke yin awara.
To malama Ramande ga shi kin taci awarki da kyallarki mai kyau kuma daga nan sai yaya?
Sai tukunya a wanki tas sai ka zo ka zuba ruwan wannan.
Da ka taci?
Da ka taci. In ka zuba shi a cikin tukunya idan ka zuba shi ka kaya da shi kai ka rihe shi ruf. In ka rihe shi ruf in ya ta taso da dan ruwanka na awara ka aje a gehe. Ka rihe shi.
Sai ruwa ne na awara.
Kamar ruwan awara na da. In kai kamar na jiya sai ka ajiye shi a cikin dan su. In ka ajiye shi a cikin dan su sai ka dauko shi. Sai ka tsako da karan a cikin ruwan awara.
Ka tarwa.
In ka tarwa sai ka rihi. In ka rihi an jima an ka motsa sai ka ga wannan kin awara ta yi saba.
Ta fara ciburewa.
Eh. To shikenan awara ta kare.
Sai a fara suya daga nan wannan.
Sai an kwale.
Daga nan kuma sai yaya?
Daga nan an kwale sai ka dauko buhunka tas a wanke. Ka kwashe daga cikin tukunyar nan ka sa cikin babban roba ka kulle
cikin buhun ake zuba
cikin buhu kake zubawa sai ka kulle in ka kulle tap shikenan sai ka ajiya akan wani tire ko a cikin wata roba ruwa tsaf sai ya tsame in ya tsame shikenan yake dauko katan tiranki yake juye ta sai ki yiyen ka ta yinda kike so yanka irin wanda kike so zaki wa a wurinki.
To daga nan kuma
fa daga nan kawai in ka so manka sai ka zuba a cikin kasko. In ka zuba a cikin kasko idan da kwai zaka soya ta koko da mai zaka soya ta inda kwai ne da kwanka a gehi da kayan hada ka kada da albasar ka da tahorno ka da dan attaruhun ka sai ka gama ka kada kwai sai ka rika tsoma awara
akwan
amma ka sa dan aran maji sai kai ka tsoma kana zubawa in kuma da mai ne zai soya ta da dan jikinki kin yi a gehe sai ki soye kayanki tas ki soya ki kana soya ana sai kina soya ana sai ko zance ya kai
to kamar yanzu wannan shi jikin da ake hada da awarai kamar ya ne ake yin ta
kamar yanzu albasarki kin so albasarki kin wanke ta kin gyara ta sai ki yanka ta tsaf in kika yanka ta tsaf da aran majinki da tahornoki da attaruhu da wannan kayan yaji mai kamshi na kasuwa da ake saida da shi ne muke hada da dan gishiri da magi ana ake yin ji an aka yi ji aka kare
ya ake yin ji
jikin na ga miki albasa ake sawa an kika sa albasa ki ta dan sulala haka sai ki kawo aran maji ki sa da ko da yake ka ta hurnuwa ki sa da attaruhu
duka kin daka su
eh a dake a gehe ki dauko ki sa su sai ki dauko aran maji ya biyo baya sai ki sa dan kayan yaji mai dan kamshi an dan jima ka dan ki sa kayan yaji mai kamshi yake ki juya haka
in ya soyu
shikenan sai ki dan kara ruwa ka dan ji ya kare
wasu kuma suna ci da yaji ko
ai wasu da yaji suke ci
to ban gimtsinin fashinki ba kamar a can baya ina so in sani akwai wasu suna sa lokacin da ake dafa ita wannan awarai wasu suna sa alimin ko
warai akwai masu sawa amma mu ba mu sawa
alim me yasa yo ba a sawa ne koko
yo ni dai ban tardo ba gudun shi yasa
ruwan kadai kike
sawa ni dai ruwan dai kadai nake sawa
to madalla mun gode malama Ramande mai awara anan da magara
masu sauraro duka a nan muka kawo karshen shirin namu na yau Yanzu a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta dukkanin abokan aikinmu a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Daga nan birnin Washington DC, ni Aisha Ma'azu nake muku sallama.